Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe, wanda maudu'in da zamu tattauna akai ya danganci mata ne, kuma yana da muhimmanci saboda kamar yadda ake fada, lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Al'amarin da yayi kadoto musamman a nan kasar Kamaru, wanda a cikin hasashen da aka yi kimanin wanda suka kamu da wannan cutar kansar mama 22,000 a cikin shekaru 5 da suka gabata, wanda a gaskiya muna samun mace-mace unguwanninmu, birananmu, wanda mata suke rasa rayukansu a madadin wannan cutar din. A yau dai muna tare da manyan baki. A da farko dai malama Ruqayya, a matsayinki na malamar makaranta mai horas da mata da kuma mata matasa game da lamuran yau da kullum, na tabbata a cikin tattaunawar da dai kuke yi a koda yaushe ko kuma a lokacin da kike horas da waɗannan matasa ko manyan matar da kike karantarwa, na tabbata cewa akwai ranar da kuke ɗauka wajen maganar kiwon lafiya, wanda yake kai ga misali kamar ainihi na wannan cutar ta kansa, wanda yake addabar mata sosai, yake kai ga wato suna rasa rayukansu. Wasu mataki ne kuka ɗauka a wannan kungiyar taku a wajen fadakar da matasa da kuma manyan mata game ga wannan cutar din?
To, wani lokacin kam idan muka zo muna magana akan lafiya, ko wata tace ba ta jin daɗi ga irin abu kasa, ko tana jin kamar mamanta na da wani abu, tana jin kamar kuno, matakin da muke farawa likita, ta je likita a duba mata. Idan ta je likita, to mutanen mu na tsoro, idan aka ce su je likita sai suna jin tsoro, gun maka yin mutu da ciwo da baka ji sunan shi ba, so da yawa kan ba sa son tafiya. Sa'annan kuma mukan akwai wani shekaran da aka fara yin shi, mu ma mun je akai mana wannan gwajin, mun yi magana akai, muka dawo wannan shekaran, gaskiya shekara 2 kenan nake gani, bayan mun je mun da wa'ansunsu mun yi musu magana akai, muka dauki shawaran da aka gaya mana, idan mace na wanka muka yi musu su dinga tattaba nononsu, su dinga ji idan suka ji wani kuro ko wani abu haka a ciki, to su kai dafta da sauri a duba a gani, in shi ne a wannan lokacin ciwon bai zurfe ba za a iya magance shi da sauki. To wannan kam muna yi musu magana, ko da yake matasan mu kan bamu fara yi da su ba, amma insha Allah su ma muna dubawa inda za mu yi mu faɗakar da su akan wannan ciwo.
To kin ji dai yadda ainihin hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa abin ya fi shafan matasa daga shekaru 25 zuwa dai sama wanda ainihin ya kamata a fada ƙarfi nan.
Ni to mun ga yanzu dama ko ne ɗan jaridu da sa ku dinga ba mu labari akan wanda irin wannan labarin din kun san wannan gaskiya ba fannin mu bane fannin ku ne kamar yanzu da kika ce daidai ɗan shekaru 25 ko daga 20 zuwa 25 zuwa 30 so ya cancanta a dinga fadakarwa to insha Allah mu ma za mu kokari a fannin mu ko muka je ko irin taron aure taron suna kuma mu yi kokari a shekara dai mu kokari mu tara yara ko lokacin hutu matasan din mu samu din a fadakar da su yakacin abin da mu ma da za mu hada muna aikin tare da su
wato kashi 90 cikin 100 na wannan kansar da wuri mutum na iya warkewa saboda yadda dai kwararru bayyana mana cewa kashi 80 cikin 100 na mata da aka gano wato sun kamu da cutar wannan kansar saboda sun je asibiti a makarini wato kamar rashin fadakarwa da kuma ainihin rashin bayyana abin da ake yi a fili ko kuma kamar yadda kika faɗa da farko wasu matan sun ce gara su mutu da cutar da basu san sunanta ba da a ce sun je wato sun ji labarin wannan cutar.
Eh haka ne ma haka ne domin akwai ni kaina na san wata da ta ji maganan kula da nonon ta tarin a tattabawa da ya wanka ya zama na koda da safi ne ko da yamma ne ta tattaba ta ji yau Allah nan da ta taba ta ji wani ƙulu a cikin nononta. Ta je ta dokta aka duba mata aka ce zai iya zamana shi ne in aka bari ta je ta shirya kuma Allah nan da ta kashi ma kai jaka 30 ba aka ce aka cire mata gashin ta nan lafiyar ta kalau ba a cire mata nono ba dan tsaga wajen aka yi adapta ba to wannan ne mutanen mu suka jahilce shi to ko kaman da suka ce mu dinga fadakarwa inda za a sabu gaskiya kan malaman din da maza da matan duk ana kokari ana fadakarwa to na ga da za a gane ba za a bari har yi a cutu haka ba amma da yawa kam na san wanda har ma ya zama su sannan har jasin da ya zo lokacin ajali ma suka gane cewa suna daidai kaman da kuka ce idan watan ya tsaya kaman wannan watan din ne ko idan dai ban manta ba ko ɗan jarida ku taimaka mana da tunatar da mu cewa watan ya tsaya su da su ma sai mu tsaya lokacin muna ta a wannan watan din ko satin da ake shi mu ta bibiya muna ta nema muna ta kokari dai muna jan hankalinsu har sai ga kuma Allah ya yarda sai ga mutanen mu sun fahimta sun gane suna zuwa gudun din kuma wayansu ma da a cikin su ma za a sama su ciwo musamman suna da shi ba ta samu a magance a tsiratar da rayukansu.
Malama Ruqayya a baya akwai maganar da kika yi kika ce akwai mata waɗanda su suka ce da su je su duba wannan cutar gwara su mutu ba tare da sun san wannan cutar ba maganar da nake so na yi miki wato ainihin ɗan jarida na iya bakin kokarin su wajen fadakarwa saboda a koda yaushe muna magana a gidan TV gidan radio wanda ake yayyada wannan batun ba kawai ma wato watan Oktoba ba saboda ainihin abu ne mai muhimmanci sosai domin mata da dama suna fama da sa'annan kuma da ma kansar mahaifa wanda muke gani yafi addaban mata ne wanda kamar yadda dai wato hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa a nan kasar kamar su shekaru 25 zuwa 50 wato da ke zaune a birane wato al'amarin ya fi shafan su wasu suna gani kamar cewa akwai rashin kulawa akwai kuma rashin kyakkyawar tsafta sa'annan kuma wasu suna gani kamar cewa akwai rashin cin abin mai inganta jiki wanda ke iya haifar da ainihin waɗannan matsalolin
to ai akan nawa shawaran da zama su tsawaka akan izina shine mutum a duba waɗanda mutum a cikin abin ya kashe ko kuma waɗanda suke cikin wannan ciwo inda suke wahala farko na wajen da suke kashe kuɗi na wanda ake fama da azaban da yake fama ake fama da shi mu bi matakan da zamu bi yanda zamu tsira da wannan ciwon Allah ya kuma ya kare mu shine idan kika ga cewa wance ta samu ciwo ko rashin jin labarin yanda za a bi ma wannan cutar ne yasa ta fara har ta zama ya zama tana cikin wani azaba to shi kuma shi ke ji ki gyara ki ma ki don a duba kanki kuma kina zuwa ana yi miki gwaji kuma da waɗanda muke ce masu yawan ɗauki suna ɗaukan magani su yi kaza su yi kaza saboda waina abin nan ko na maganin mata wanda yake mafi yawanci aka ce yana janyo masu ciwon ya sunan shi kansar na mahaifa su ma su yi kokari su daina wa'annan abin din ba shi bayanai abin da yake mafi a'ala shi ma su nemi hanyar da za su yi su yi tsaftan su su gyara zamantakewan su ba sai sun dauka ba ko wani abu aka ji a dauka ai dauke da shi da sai janyo mutane cuta ba shi yasa komai ake kuma mata su yi kokari kuma su dinga bin labarai su dinga jin abin da yake wucewa din ma ba akan komai ba an san cewa gwamnati na ba da wannan ai ana sanarwa a kowane wata October to su ma su dinga kokari a wannan watan din su dinga bibiyan labaru suna ji don me zan musu wato suna ciki tarayya da abin da zai iya kubutar da rayuwar su da lafiyar su kuma Allah ya kubutar da mu gabaki daya yasa duk wani abin da zai zama alheri a cikin lafiyar mu da rayuwar mu muna bibiyan sa kuma muna kula da shi.
Dans des familles dans lesquelles plusieurs patients, plusieurs femmes ont des cancers.
Kwai dan ji guda da matan ciki baki ASK ke da sankarar nono. Kuma sankarar nono na kama masu yawancin shekaru ne wanda suka kai shekaru 50 zuwa 60. An fi samun mata masu waɗannan shekaru da cutar sankarar nono a hasashen da muka yi. Kamar matan da suka fara ganin al'adar su da wuri da kuma matan da suka shiga sa'awace take yaduwa ba tare da sauci ba sannan kuma mata sun fi watsi da lamarin nonuwar su sannan kuma mafi yau sai ya wuce kasancewa farko dai cutar ba ta da zafi dole a yi gwaji a cikin mako guda na wannan wata daruruwar mata sun fito lungu da sako saboda yin gwaji don gano matsayin su wannan ita ce farkon nasara wajen yakar wannan mummunar cutar a nan kasar Kamaru.
Gariba ça ça tire la tension et il faut absolument consulter.
Je mu je ra'ayoyin mutanen Kamaru game da zaben shugaban kasa da zai gudana a ranar 5 ga watan Nuwamba 2024 a nan kasar Amurka.
Zai dangane da wannan tambayar da kike mini da kaman wuya a yanzu haka yayin da bincike yake nuna cewa lalle kuwa sun yi kunnin doki tun daga somi ma kafin ma a je a kai wannan zaɓen ɗin da kuma manyan ƙasashe na Amerika na wato cikin jihohi ko ce muka jihohi guda 52 wato akwai jihohi kamar 8 ko 11 da sunan inda ka mallake su lalle ko za ka iya cin wannan zaɓen ɗin to wannan zaɓen ɗin da an auna an gani jihohi 13 na wato da Pennsylvania da California da shauransu nan zan kira miki sunansu daga baya wato sun kasance duk inda suka je daga Kamala Harris din har Donald Trump wato duk dai a kunnin doki suke akwai lokacin da Kamala Harris take dan ficewa ga gaba kuma ta saki ta dan dawo baya. Yanzu dai abin da za a iya dubawa a gani wanda za su iya canja wannan al'amari shine wato zabin bakake. Ya bakakin mashin suka rabu kashi biyu amma yawancin su dai sun fi bangaren sashin Kamala Harris shi kuma zabin wato mazauna kasan America da suka fito daga America ta Kudu kenan ko yawa America ta Kudu kenan wato su Mexican da shauran su da Venezuelan da shauran su wanda suke can America yanzu zabin su ne ake tuna cewa su ne za su iya canja wani abu a cikin wannan zabin amma yanzu haka da kaman wuya a ce miki ga wanda zai iya fice.
Ya masu sauraron mu yanzu za mu je fagen nishadi tare da Awal Yarima wanda aka fi sani da DJ Sharifi ne a nan kasar Kamaru mazaunin birnin Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a yau dai a fagen nishadi muna tare da Awal Yarima a DJ ne kuma sa'annan mawaki a nan birnin Douala yana waka ne da harshen Hausa. Awal Yarima barka da zuwa fatan kana nan lafiya. To da farko dai ta yaya ka tsinci kanka cikin wannan sana'ar ta waka?
Wani da sauri na tsinci ne a harkar waka kunci harka na wakoki da baki daya a kasancewa ni wato DJ ne wanda aka saba dauka a gidan aure a gidan biki dai hakan nan bikunkuna daban-daban suna aure da dai wasu abu makamancin haka abu ne na nishadi. To daga wannan lokacin na fara sha'awa wato yin waka haka kuma dai yardan Ubangiji dai a mutunci kaina a cikin harkan waka da kuma bana da dama kasancewa mawaki saboda waka inda cewa wasu na gani kaman wani abu ne wanda gashi na ma ta hanyar waka muna kokarin mu aika sako kuma muna yin nishadantar da wato ainihin jama'a insha Allah.
Shin baka samu matsala ga wato iyaye ko ƴan uwa game da wannan harkar wakar da ka shiga ba?
To gaskiya anci ni ban samu matsala da iyaye na a ta hanyar waka ba ta na shiga gaskiya ban samu matsala da iyaye na ko da wato ainihin ƴan uwa na ba ban samu matsala ba shi ne abubuwa dai da ba za a rasa ba san komai idan za ka yi dole ne akwai abin da za ka dan fuskanta na wato ainihin matsaloli hakan na dai daban-daban amma a gida kan ban samu matsala da iyayena ba saboda ni na kasance a gidanmu duk abin da nazo da shi indai ba wani abu bane wanda zai kawo rigima ko kuma abin da ya taka shari'a ana wato goyen bayana akai insha Allah an samu matsala da iyayena ba ko kadan kuma an ci ayyau nasara da muke ci wanda kuma muke ci gaba a yanzu yana da wato ainihin dangane ne da wato ainihin albarka da kuma addu'o'i na iyayenmu wanda suka rinka yi mana wanda shi yake bin mu har yanzu wanda kuma muna fatan Allah Ubangiji ya musu rahama ga baki daya insha Allah.
Mun san cewa harkar waka abu ne wanda ke da wahala sosai wajen shiga domin akwai matasa da dama waɗanda suke korafe-korafe game da shiga harkar waka irin wato abubuwan da suke fuskanta. Shin yaya kai ka wato tsinci kanka a yayin da ka shiga wannan harkar wakar din? Shin kai baka fuskanci ire-iren wannan kalubale da wato wasu matasan suke kokawa ba na wasu matakai ko kuma sharuɗan da ake gindaya musu kafin wato su samu shiga cikin wannan sana'ar ko kuma su yi kokarin fitar da wato wakarsu?
So a wannan kan ba a rasawa matsaloli dai wanda a lokacin da zaka zo ka fara harkar waka saboda gaskiya harkar waka harka ce wadda take da wuya gaskiya amma kuma tana bukatar nutsuwa da ita mana kana da basira kana iya wato ainin su kuma gangano kana samun matsala wannan dole ne zaka samu matsala duk wanda yace miki ya shiga harkan waka zai samu matsala ba wannan gaskiya bai yi wakan ba akwai matsaloli kamar ana samu amma babban matsala wanda mun muka fuskanta anan ta shashin mu rashin wato ainin tallafi da ba mu samu da goyon baya da ba mu samu ga al'umma wato ainin Hausawa anan shashin kasar Kamaru wanda yau idan aka ce za a kirga mawaka wanda suke waka da Hausa domin akwai masu wakoki kamar maroka da sauransu haka akwai kuma wanda suke waka na nishadi wanda irin namu kenan wanda idan aka ce za a kirga mu bamu da yawa ko kadan wanda ya kamata a ce mun samu tallafi na goyon baya to amma ba mu samu wannan ba wannan shine a wato matsalan zan iya ce ni ina fuskanta kun ce miki na fuskanta anan shi yasa yawanci za ku ga yanzu harkan wakan ya dan ja baya kadan saboda babu tallafi ko kadan zaka biya kudinka ka je ka biya studio zaka biya za a ma kiɗa komai zaka zo zaka fitar da waka zaka samu lokaci ka zauna kai nazari ka zo kai waka wanda al'umman ka maimakon su karbi wannan wakan su nuna maka cewa gaskiya ne kai abu ya kamata a ce mun tallafa maka ko kuma ya kamata a ce mun zuzzuga ka mun goya maka baya to a wajen mu ba mu samu wannan wannan shine wato ainihin matsala a wannan sashen mu
to kai wata irin kalar waka kake yi saboda kamar yadda muka sani akwai inda suke hip hop akwai waɗanda su suna yin nanaye ne akwai waɗanda kuma zaka gani irin waɗanda suke jira kalamun nan ne irin na Hausa da sauransu akwai tsarin waka kuma irin na mutanen da waɗanda su shata dan kwairo da sauransu suka yi to kai a wani jirin ne kake
haka ne akwai wakoki daban-daban gaskiya ne akwai wakoki daban-daban wakoki kala-kala kowa kuma na da wato ainihin fannin da ya kama kuma fannin da ya kware to ni dai na fi wakokin nanaye ne wakokin nanaye ne ke domin idan kuka duba Hausa wakokin nanaye sun fi shiga kuma sun fi wato ainihin yawa wanda wasu lokutan mukan samu yan uwanmu mawaka irin wanda suke rapin suke kuma kamar hip hop wanda za su nemi mu featuring mawaka kenan to mukan haɗu su su ɗora nasu hip hop ɗin kuma kada kake nanaye kuma ka ɗora wato wakan ka ta nanaye baitinka to mu dai ni dai na fi ƙwarewa a nanaye
wani ci gaba ka samu game da ainihin wannan harka
to masha Allah ci gaba dai alhamdulillah na samu ci gaba a harkan waka ba dai ci gaba yanda dai sauran mawakan arewa da kuma sauran kasashen Hausa suka samu ba kasancewa mu nan kamar da na faɗa miki a farko ba a wato ainihin daraja wato mawakin Hausa anan ba wato ainihin daraja mawakin Hausa musamman a ce idan kai an fi ɗaukan wasu waƙoƙi daga waje ko waƙoƙin Najeriya wanda mu kan mun san cewa suna gaba da mu wannan to amma wani lokacin so ne amma sun kai yafi ya kamata su ma su dinga dan taba namu da yake mu ma muna koyi da su a Najeriya kuma wasu waƙoƙin ma muna sauraron a wajensu yana ƙara mana wato ainihin basira yanda za mu sarrafa ta mu ci gaba dai alhamdulillah wanda na samu ci gaba wanda a duk nan ƙasar nan an san ni akan waka kuma duk inda na shiga kowa ya san ni an san cewa ga wani kaza kuma mawaki ne akwai inda idan na shiga zaka ga cewon jama'a suna wato kowa yana wato ainin marali yazo dai gaisa da ni dai irin hakan nan dai wasu gurare to har zuwa wasu kasashen ma akwai wanda suka sanni kuma suka sanni akan harkan waka ya samu ci gaba sosai saboda na samu nasarori na wato ainin ban girma wanda na samu a nan kasar Kamaru wanda aka bani wato ainin shugaba na yada wato ainin al'adu na gargajiya gabaki daya a nan kasar kuma wannan ma ba wani abu ne kawo waka shine yasa na samu wannan nasara kuma yawanci duk wani abin da za a yi a nan shi an duba ne an saka ne a ciki an dauke ni an bani wato ainin fanni na mawaki duk da ba kan waka kawai na taya ba ni shugaba ne na wato ainin yada al'adu na gargajiya wanda muke da kungiya wanda ma a nan masarautar nan garin na da daga cikin manya-manya wanda suke kai ni ne ma kawai nake wato shani na gargajiya wanda kuma ko a masarauta idan za a yi abu na gargajiya wake-wake da sauransu da hakan nan ni ake sawa gaba to kin ga wannan ma babban nasara alhamdulillah yana nan da yana tafiya da
wanne ne gwaninka game da ainihin mawaka na da ko na zamani waɗanda wato wanda kaga cewa ya fifice kuma shine gwaninka
eh to fannin waka gwanina dai wanda nake jin wakar sa wanda kuma nake jin dadi wanda ma kai shine ma ya dora ni ma akan harkan waka wato ana kiran shi Aliyu Haidar yana nan a nan cikin Najeriya kuma shi ma fitacce ne an san shi a shanin wato waƙoƙi yana waƙoƙi inda yanda wato ainihin Naziru sarkin waƙa yake to ainihin shi ne gwanina wanda shi ne ma ya dora ni a kan harkan waƙa ya ce mini kai za ka iya a ce masa kai ba zan iya ba ya ce mini ka gwada kuma da na gwada shi kansa da ya ji waƙan ya ce to ai dama na faɗa ba shi ne gwanina shi kuma Ado Gwanja wanda nake yawan sauraron waƙoƙin Ado Gwanja saboda idan kana sauraron waƙoƙin Ado Gwanja za ka ringa ɗaukan abubuwa wanda sai ma za ka yi kai amfani da shi a kan ainihin waƙoƙinka akwai dai mawaƙa amma dai wanda na faɗa miki guda biyu nan ainihin su ne wato ainihin gwanina insha Allah
shin awal yarema ko za a iya arera mana ɗaya daga cikin dai waƙoƙin da ka yi?
To, an ce ba za su yi rasa ba, insha Allah. Ana wata ga wata gani kuma ga hasken wata, jiji awal na zamo zaki mai sa wasu firgita, inda waka ce ina yi dole su karkata, don sun san na iya na zamta mukar shata, waka sana'a ce guna jari ce ni na yoda ce babu wani da yanci ce ku ce a gaya musu na yi nisa awul ne zarce a duwala ana zance ni ne sarkin zance mujin takarawa jije awul mai yayi ‘yan mata karku shayin na zo da salon waka ta fi ma’in yayin matan zamani ke ku shayin saboda don karance na wani baiti.
Jama sauraro daka-daka abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maimunatu Sadu da wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni Julie Leather Gresham ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yeah.
shirban wasanni na motsa jikin kansu mutane.